أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutse a jihar Jigawa, a wannan yammaci na Lahadi wanda yau 13 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 25 ga watan 4 miladiyya 2021. Wannan ayoyi da aka karanta, an karanta su jiya, za mu soma bayani a kansu lokaci ya yi mana halinsa. Ayar da daga ita sai wacce aka karanta a yau, Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Idan da za a samu wani shaidani daga cikin shaidanu ya zungure ka ko ya yi maka waswasi na ka kiyin yafiya ko afuwa, ko kuma kai wani abin da shari'a ta hana, to ka gama shi da Allah, ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala. Allah sai ya kawo sifofinsa guda biyu, sunayensa guda biyu, wanda suka kunshi sifofinsa guda biyu aka rufe ayar da su, innahu huwa sami'ul alim, domin Allah shi ne yake jin abin da yake gudana tsakaninka da shi, tsakanin kowa da kowa ma, kuma shi ne mai zuzzurfan sani. To kamar wani zai ga cewa yanda shaidan yake da fasara da tutsu da kangara, anya kuwa za a iya cin lagonsa, a tursasa shi, a hana shi abin da ya niyya, to sai aka kawo maka sifofin wanda aka hada shi da shaidan din dan ka san yafi karfin shaidan. To sai aka ce wa min ayatihil layl, shi Allah as-sami'ul alim din nan daga cikin dalilan kudirarsa al-layl, akwai dare da duhunsa, wannan haru da kuma wuni da haskensa, washamsu wal qamar, sannan akwai gudan rana da kuma gudan wata, ita rana da abdiya nata shi kuma wata da annur nasa. Wasu malamai suka ce dalilin da yasa aka kawo wa'annan saboda mushrikan Quraisha sun kasance akwai masu bautar rana, akwai masu bautar wata. Zaka ji daga cikin mushrikan Larabawa akwai Abdushams, in ka ji Abdushams rana yake bautata mawa, irin su Abdul Uzza duk ga su nan. To Allah subhanahu wata'ala duk da cewa da dare da wuni a zahiri ba a samu wanda za a ce yana bautar dare ba, sai dai akwai masu bautar wata. Ba a ce ga masu bautar wuni ba, duk da ga masu bautar rana. To amma kuma sai aka kawo su aka hada da watan da daren da ranar da wuni. Menene hikimar kawo su? Wallahu alam, abinda malamai suke hasashe shine wata zamu ce al-madhruf ne, dare kuma al-dharf, wuni dharf ne, rana al-madhruf. Me ake nufi da wannan? In ka ce al-dharf shine abinda zaka saka wani abu a ciki. Kaga yanzu ambulan da ake sa wasiƙa ana kiranta al-dharf, kaga ana sa wasiƙa a ciki. To yanzu da ambulan din da wasiƙa wace ta fi girma? Ko shakku babu ambulan din ta fi wasiƙa girma, shi yasa aka saka ta a ciki. Sannan kuɗi da za ka sa a cikin aljihu, aljihunka shi ne al-dharf, shi kuma kuɗin al-madhruf, abinda aka saka a cikin abinda aka saka shi, kenan aljihunka ya fi kuɗin girma. To kenan wata akwai wani abu da za ka ce ya zagaye shi, shi ne dare, domin a cikin dare yake. Shi ma wuni za ka ce akwai wani abu da yake cikinsa, shi ne rana. Duk da cewa malaman kimiyya suna faɗin girman rana kaza kaza da sauransu, to amma a zahiri mu abinda yake bayyana idanuwanmu shi ne abinda muke tabbatarwa. Shi ya sanya ma kun ga wasu malaman kimiyya sai su ce ai wai rana tsaye take wuri ɗaya, ba ta gusawa, duniya take zagaya. Qur'ani ya ƙareta wannan. Allah ce wai wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, ita rana tana gudana tana tafiya zuwa ga wani matabbaci nata. Ashe kenan akwai abin da ya rutsata shi ne wuni. Kuma wata rana ta yi ja za ta fada, sai manzo alaihi salatu wassalam ya kalle ta, ya kalle Abu Dharr ya ce yanzu ka san inda ranan nan take tafiya? Sai ce Allahu wa rasuluhu alam. Sai ce to za ta je ta fadi gaban al'arshi ta yi ma Allah sujuda, in ta yi sujuda sai ta nemi izinin a ba ta dama ta sake fitowa. To sannan sai a sake ba ta dama sai ta fito gobe. Manzo Allah ya ce to saura kaɗan, in ta je ta fadi ta yi sujudar ta nemi izinin fitowa daga gabas, sai a ce ki fada ki kullo daga inda kika fada, ma'ana ta sake fitowa daga yamma, alƙiyama ta tabbata kenan. To saboda haka sai aka nuna musu ku masu bautar rana da masu bautar wata, duk girman watan nan akwai abin da zaka ce ya haɗe shi. Ita ma rana akwai abin da ya kunshe ta, shi ne wuni. To yadda wunin nan da daren nan Allah ne ya halicce su, to kuma shi ya halicce rana da wata. Idan har saboda girmansu ake kalla, to sai a bauta wa daren kafin a bautata ma watan da yake cikinsa, sai a bautata ma wunin kafin a bautata wa rana da take cikinsa. Sannan ma'ana ta biyu, Allah ya kawo waɗannan abubuwa guda hudu, dare da rana, wuni a abinnan dare da kuma wuni, wata da rana, saboda yanda Allah ya sa manya-manyan ayoyi ne daga cikin ayoyinsa. Da rana da wata bayan Allah, ko kuma ka ce da dare da wuni yadda suke ƙarsantar da juna, in ba dan abu bane ba na yau da kullun da muka saba ya zamo jiki, wallahi da sabon abu ne duk sai an haɗu ana kallo. To amma duk abin da ya zamo jiki za ka ce ba ma a damuwa da shi, ba a ɗauka wani abu mamaki. Amma yanzu yanda Allah yake taho da dare a hankali a hankali. Yanzu ku duba zafin rana kau kaman awa biyu uku da ya wuce, tana daɗa sanyi, wani yana tahowa, ba ka jin ƙarin tafiyan wani, ba ka jin ƙarin tahowar daren. Bayan waɗansu lokuta nan gaba kaɗan sai ka nemi wani sai ka rasa. Lokacin da daren ya zo, aina Allah ya kai wani, shi ya sani. To ana nan kuma shi ma wunin sai ya sake dumfarowa, daren yana tafiya yana tafiya, sai ga wuni kuma ya riga ya mamaye. Wannan ba karamin abin izina bane, sai dai kamar yadda na faɗa duk abin da ya zama yau da kullum. To ba ɗauka shi wani abin mamaki ko wani abu wanda ya kamata ma a kasa hankali a kalle shi. Sannan kuma har yanzu da rana da wata, da dare da wuni, Allah ya sa amfani na ɗan adam da tsirrai da sauran dabbobi wanda ya rataya a jikinsu, in ba don samuwar wuni da dare ba da kuma rana da wata, jikunkunan ɗan adam ba za su nagartar da suke da shi a yanzu ba. Tsirrai da muke samu muna ce ba za su samu ba, dabbobi da muke mora ba za su samu ba. Allah shi kadai ya san tafirin da wannan hasken yake da shi a wajen kunnuwanmu da wajen idanuwanmu da kuma fata jikinmu. Haka nan shi ma idan daren ya zo wannan duhun, shi ma akwai alfanunsa wanda yake ba kaɗan ba. Na sha faɗa cewa yanzu in ana so a gwada, da za a zo a samu wani ɗan adam a kulle shi a cikin duhu a ce kwata-kwata ba zai ga haske ba, to ƴan lokuta ne kaɗan idanunsa sun lalace. To kuma da za a zo a samu ɗan adam har yanzu a ce za a saka shi a wuri haske ƙawo, a ce ya yi watanni bai ga duhu ba, nan ma idansa zai lalace. To wannan zuwan hasken da duhun ba ƙaramin taimakawa fatar ɗan adam suke ba, da jinsa da kuma ganinsa. To haka nan tsirran nan da muke mora, inda za a ce tsirrai ba sa samun hasken rana, babu yadda za a yi su fito har su kai gejin da za a amfane su. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi misali da waɗannan, saboda kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka ambata wanda na hikaito muku. Sannan uwa uba, wunin nan shi ne lokacin nema, dare shi ne lokacin bacci, shi ne lokacin hutu. Ka gwada ka gani yadda bacci da dare zai ishe ka, ka yi na awa biyu uku ka ji ya ishe ka, to sai ka yi awa hudu biyar da rana, in ba ka yi baccin dare ba, ba za ka ji ya gamsar da kai ba kamar yadda baccin dare zai gamsar da kai. Saboda Allah da kansa yana cewa Allah subhanahu wataala ya sanya abin nan dare don a nasu, sannan ya sanya rana domin a daidaita a tafi neman abinci. Duk da cewa mun sani akwai masu neman abinci da dare, masu sana'o'i, amma idan ka kasa masu neman abinci da dare da wanda suke neman abinci da rana, to za ka ce da wahala masu neman abincin da dare su ɗauki kashi 30 a cikin 100 su wanda suke nema da rana. Masu nema da rana su ne wajen kashi 70 a cikin 100. Domin in ma banda canzawa ta rayuwa da kuma yanayi, za ka ga kusan shekaru masu yawa a baya, mu dai irin yankunanmu lokacin nema kawai shi ne lokacin wuni, da dare ya yi kawai shi kenan, sai dai kowa ya bacci, an riga an shiga bacci. To wannan ni'imomi ne Allah subhanahu wa ta'ala yi mana. Sannan banda nan wata ƙwarewa da Allah ya nuna a cikin shi ƙwallon rana da kuma ƙwallon wata. Yanzu dan Allah kana jin ƙwallon ranar nan, duk duniyar nan ƙwaya ɗaya ne tak. Amma yanzu ka jaraba ka hau mota mai gudu ko jirgin sama mai gudu, kaga cewa ina za ka iya zuwa a cikin minti nawa a ce ka ƙure ka je inda babu hasken ranar? Babu, sai dai abun hawan ka ya gajiya. Kuma wannan ranar ita ce duk ta haske duniyar nan, inda ta kai a halin yanzu, ta yadda ba wani bature, babu wani mai wata kimiyya da ya isa ya samar da wani abu ƙwallo ƙwaya ɗaya wanda zai iya haske maka murabba'in kilomita 4 ko 5. Kai wallahi ko murabba'in kilomita ɗaya a ce akwai wata na'ura yanzu da dare inda za a haska ta, za ta haske murabba'in kilomita, kaga kamar cikin rana kake, babu ita. babu wannan na'urar sai dai ayi wanda za ta iya isa wuri mai kaman masallacin nan ita ma da wahala ka ce ka samu na'urar da za ka sa a cikin masallacin nan ka ce yadda rana take haka nake gani zai yi wahala domin hasken ba iri ɗaya ba ne ba to sannan kowace irin na'ura ce da za ka sa kuma ta ba da hasken to tana da lokacin da za ta tashi daga aiki ba na ji a yanzu da nake magana ce akwai fitilar da tun shekara 50 ake amfani da ita har ya zuwa yanzu don Allah idan akwai wanda sun gada a gidansu yi mana bayani fitila da ya sani ko a ci balbal ko fitilar kwai ko fitilar ruwa ko ma kwan lantarki ya ce shekara 50 ana amfani da shi har yau zai yi wahala ka samu wannan zai yi wahala to amma ita wannan ranar ba wanda ya isa ya faɗi dubunnan shekarun da ake ta morata har ya zuwa yanzu kuma babu ran da ta taɓa gajiyawa babu ran da hasken ta ya taɓa raguwa in ka ga wani abu to sai dai Allah yana so ya nuna wata aya dan a nuna ta ita ma ba ita take tafiyar da kanta ba akwai mai tafiyar da ita wannan ne za a sa ka ga cewa ta yi kusufi ko wata ya yi kusufi dan a nuna su ma suna da ubangijin da yake gudanar da su domin wasu a tasu gajeruwar fahimtar in kullum ba za a taɓa jin ranar ta yi kusurfi ba kullum wata ba zai kusurfi ba sai su ɗauka cewa to su suke gudanar da kansu to sai wata rana sai a nuna ba cewa to su ma akwai mai gudanar da su yau akwai abin da yake nufi da su bayan da aka saba kuma dole su kasance a haka to shi yasa Allah sai ya ce wa min ayatihi sannan kuma ku duba sai ya ce wa min ayatihi kaɗan daga cikin ayoyinsa ba su kaɗai ba ne akwai abin da inda Allah zai nuna mana su to sun fi zamowa abin mamaki sama da mamakin dare da rana da kuma ainihin wata da ainihin dare suna da yawa shi kaɗai Allah subhanahu wataala shi ya san su to tunda mun ga girmansu mun san matsayinsu da fa'idodinsu Allah sai ce la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar kada ku kuskura ku yi sujuda ga gudan rana kada ku kuskura ku yi sujuda ga gudan wata duk da wannan girman nasu duk da wannan matsayin nasu duk da wannan fa'idar tasu ba su cancanci sujuda ba su ma yi suke ga Allah subhanahu wata'ala yanzu na karanta hadithin Abu Dharr rana tana zuwa ta yi sujuda gaba ga Allah subhanahu wataala ko kuma gaba ga al'arshin Allah subhanahu wataala to Allah sai yake cewa kada ku kuskura ku yi sujuda a wajen wata ko kuma a wajen rana kada ku yi sujuda ga rana ballantana ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujuda ga Allah da ya halitta su tunda su ma halitta su aka yi to su ma sujudar za su yi ba su cancanci yin sujudar ba ku yi sujuda ga Allah da ya halitta su in kuntum iyyahu ta'budun amma in kun kasance gare shi shi kadai kuke yin bauta wannan aya kamar tana nuna mana in har rana da girmanta da darajarta da amfaninta ba ta cancanci sujuda ba wata da girmansa da matsayinsa da amfaninsa bai cancanci sujuda ba to menene kuma zai cancanci sujuda domin ni na san abinda dai kake gani nake gani muka sani da wahala ka kawo abinda zaka ce kaga ya kai girman wata ko girman rana ko girman dare ko girman wuni ba domin duk abinda za ka kwatanta a cikinsa yake duk abinda zaka ce ka gani duk girmansa dare ya rusa shi duk girmansa wuni ya rusa shi to sai aka ce da ranar da watan da wunin da ainihin abinnan daren ba su cancanci sujuda ba to ashe min babi aula duk abin da bai kai su ba shi ma bai cancanci a yi mai sujuda ba to shi sa suke cewa ku yi sujuda ga Allah da ya halice su in kun kasance shi kadai kuke yi wa bauta wannan shi ya nuna haramcin yin sujuda ga duk wani abin da ba Allah ba subhanahu wa ta'ala Abu Dharr radiyallahu ta'ala Mu'adh bin Jabal wata rana da ya tafiya abin nan Rum ko Faris da ya je sai yaga irin yanda fadawa suke zuwa suna yin sujuda a gaban sarakuna, yana zuwa kawai sai yaje sujuda gaban ga manzo Alaihi Salam. Manzo Allah ya ce ma hadha ya ma kai ku yene ne wannan, manzo Allah bai taba ganin wannan ba. Sai ce ya ma'aikin Allah da naji haka naga ana yi wa sarakuna, ni kuma naga ba wanda ya dace inda ya girma ne da daraja a yi ma wannan sai kai. Sai manzo Alaihi Salam ya ce da zan umarci wani ya yi ma wani sujuda, to da na umarci mace ta yi wa mijinta saboda girman hakkinsa a kanta. To wannan shi ne ya nuna maka sujuda haƙƙi ne, hurumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, kuma shi ya sanya ma shari'a sai ta hana a yi sallolin nafila lokacin da rana ta tafi za ta faɗi, saboda a wannan lokacin akwai masu yin sujuda ga ranar, to kai dan kada ka yi kama da masu bautar rana sai aka hana ka yi sujuda a daidai wannan lokacin. Sannan shari'a ta hana a yi sujuda lokacin da rana za ta fito, ma'ana sallar nafila in rana ta danne ta yi ja za ta fito, an hana kai sallar nafila, saboda wasu su kuma a wannan lokacin da sun ga ta danne sai su faɗi su yi mata sujuda, to sai aka hana ka yi sujuda a lokacin dan kada ka yi kama da masu bautar rana lokacin fitowarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya san ba wai kowane umarni zai ba bayi su yadda ba, sai ce fa in istakbaru, idan su masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar sauran gumaka da suke zuwa su azaboshi su yi masa sujuda, to idan sun yi girman kai sun yi tashin karan hanci sun ga cewa su ba za su daina ba, to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa fallabina inda rabbika, to su wanda suke wajen ubangijinka su wane ne? Ai da kaji ka san mala'iku ake nufi, yusabbihuna lahu bil layli wan nahari, suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala da dare da kuma wuni, la yasamun, ba sa kosawa ba sa gajiyawa. Shi yasa a cikin suratul anbiya Allah sai ce walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Allah sai ce nasa ne dukkan abin da suke cikin sammai da gassai, duka nasa ne, kuma su mala'iku suna bautata ma Allah dare da rana, ba sa gajiyawa ba sa yankewa, suna tasbihi dare da rana ba sa gajiyawa. Yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun, at-tasbih yana dauka ma'ana as-sala, dan wani idan ka ce at-tasbih zai dauka kawai subhanallah subhanallah, a'a in ka ce at-tasbih to sallolin nafila suna daga ciki. Wa min al-layli fasabbihhu wa adbara sujud ko idbara sujud, kaga anan fasabbihhu kai masa sallah. Zaka ji hadisi kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yusabbihu ala rahilatihi, manzo alayhi salam yusabbihu ay yatanaffalu, yana sallar nafila akan abun hawansa. To da ake cewa yusabbihuna al-layla wan nahara, kada ka dauka gundarin tasbihi kadai, eh akwai ma subhanallahi din, sannan akwai wanda salloli suke, mun ambata a baya manzo alayhi salam yace sama ta nisa, kuma ya kamata ya cancanta ta nisa, domin babu inda za ka aje yatsan ka guda hudu face sai ka samu mala'ika ko ya kai goshi ko ya duka yana yi ma Allah subhanahu wataala ibada. Wasu malamai suka ce duk wannan ibadar da suka yi ta shekaru da shekaru, idan alkiyama ta tsaya za su faɗi gaban Allah su ce ma abadna ka haqqa ibadatik, ba mu yi maka bauta irin wacce ta cancance ka ba. Wai to kai mai kotan kurciya ina taka ibada, in dai mala'ikun nan da Allah ya bada shaida har za su faɗi cewa ba su bautata ma Allah yadda ya kamata ba, to kai kuma sai ka ce yaya, ni kuma sai in ce yaya. Wallahi ka ganin sallah ita ce kashin bayan komai a cikin ibada in ka cire kalmar shahada kuma ita ce farkon abin da za a yi wa dan adam sabi in an samu cewa ta yi daidai sannan a zo a ce yayi azumi yayi sallah afwan yayi zakka yayi sada zumunci in an samu sallan nan zero ba abin da za a bincika to wallahi yanzu a je ma ga magarin musulmi wallahi wasu ma masu da'awa suna sunna in ka kalli sallolinsu sai ka tausaya musu hadisi ya inganta manzo alaihi salatu wassalam yake cewa akwai mutumin da zai yi shekara 60 yana sallah lam tuqbal lahu salatun shekara 60 yana sallah manzo Allah ya faɗi wannan yace amma wallahi ko dai ba a karba ba domin baya cika rukunta ko baya cika sujudin sallah ko baya cika biyu kawai kullun kaga sallar mu kamar muna ta muna da abin da yafi ta muhimmanci bari mai sauri mu tafi zuwa ga wani abu muhimmi wannan shine hoton sallolin mu to su mala'iku ba gajiyawa ba ganda ba son jiki ba kosa Allah subhanahu wata'ala abin da yake nuna mana anan ashe idan muka kangare mu Allah mu muka yi asara ashe idan muka ki bautar Allah subhanahu wata'ala mu ne muka cutu domin kun ga sai yake cewa fa inistakbaru fallazina inda rabbika to in ya zama su masu wannan gwalagwalan ibadodin ibada ta ji da gani ba su kara ma Allah komai ba to mu masu biribiri me za mu kara ma Allah ba abin da za mu kara masa to wannan gaba za ta nuna mana cewa wallahi mu yi kamar muna yi uzuri bai kamata ya hana ka yin sallah sallar da ya kamata a ce ta yi kyau a wajen ka ba akwai munasaba da na taba hikai to abinda wani malami ya rubuta littafi ne ya yi samu suna idaratu salati idaratu sala malami ne wanda har yanzu yana nan a rayuwa daga cikin littattafai da na karanta wanda suke nuna muhimmancin sallah da yadda ya kamata a yi ta ban taɓa karanta littafi irin wannan ba wato abin da ya bani sha'awa farko a cikin littafin nasa yake cewa akwai lokacin da ɗalibai a jami'ar Oxford ta take Ingila suka gayyace shi domin ya zo yi masu lacca a kan sallah malami ne ƙwararre ya ce to da na tashi kuma cikin azumi irin bayan la'asar irin wannan lokacin ya ce na zo na samu hall a cike ni kada yake jira ya ce to don in nuna musu muhimmancin sallah da na zo da yan jakata da na zo kawai sai na hau inda lasifika take kawai sai na fito sai yan takardu sai na yi dan wani mimimi da baki haka ne wata kamar yan magana kasa-kasa ba a ji ba kawai sai na sa takarduna a cikin jaka sai na ce to shikenan sai an jima sai ya juya sai ya ga ana ta kallonsa wannan taron fa shi ake jira dan shi aka yi wannan taron to ya yi zo ya faɗi kalmomin da ba a ji me ya ce ba kuma a cikin abin da bai kai minti ɗaya ba kuma har ya gama zai tafi to ya dai tafi sai da ya je bakin ƙofa sai ya dawo sai ya koma jikin lasifika sai ce kila na ba ku mamaki abin da na yi suka ce ƙwarai sai ce to kun ga abin da na yi muku a yanzu ya ce to haka muke yi wa Allah yadda na yi makon nan haka muke ma Allah a cikin sallolinmu sallan nan Allah sai ya yanka mata lokaci da kuma inda za a je shi ne masallaci kamar yadda yanzu muka zaɓi lokaci da hall akan zan yi magana kai kuma za ka je kai gani da Allah to wannan abin da na yi makon na zo na faɗi abin da ba ku ji ba abin da yake bai kai minti ɗaya ba na fita to wannan shine sallolinmu wato Allah da ya tanada mana lokaci da za mu yi gani da shi da muka zo kawai sai muka yi masa irin wannan kamar muna cewa Allah muna da abin da ya fi wannan muhimmanci mun tafi ka tambayi kanka ya kake sallolinka a gida wani ma a matsayinka na limami da sauransu to wannan ayar da Allah ya faɗi in istakbaru in suka yi girman kai to su sani cewa wanda suke wajen ubangiji fallabina inda rabbika wanda suke wajen ubangiji ga su ne mala'iku yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar suna tsarkake Allah suna masa tasbihi salloli dare da rana kuma ba sa kosawa da wannan malamai suka ce mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya ba sa bacci sannan ba sa auratayya haka suke dan da za su gaji ko su tsaya cin abinci to Allah ba zai ce ba sa yankewa to amma Allah ce la yafturuna ba sa yankewa to kai yanzu kalli shekarunka na ƙuruciya wanda baka ma fara sallar ba kuma daga lokacin da ka fara sallar ba kowa ke fara sallar fa ya fara ta kirki ba wani zai fara sallar sai wajen shekara 20 yana sallar sakarci domin za ka samu da kaya ke kawai ya ga ana yi a gidansa shi ma ke to a hankali a hankali dan fara zuwa a makaranta dan fara jin kaza kaza yana dan gyagyarawa ya dan gyagyara to wallahi wani sai yi sallah mara alqibla aqalla bayan balagarsa ta shekara 10 zuwa 20 sannan ya dawo kuma ya rika yin sallar ta daidai kuma Allah shi san me rage masa a shekarun sa nan gaba Allah ka samu dace
amin
anan ko dai in kuntum iyyahu ta'budun ko kuma la yas'amun wuri ne wanda yake na sujuda akwai sujadodin alqur'ani wanda ake kira al-aza'il wannan tana ciki amma dai malamai sun yi sabani ina ne ya kamata mai karatun qur'ani yayi sujuda in kuntum iyyahu ta'budun ko kuma la yas'amun abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud da Ali ibn Abi Talib da wasu daga cikin magabata wanda shine ra'ayin Maliku cewa in kuntum iyyahu ta'budun nan ne ailifin za a yi sujuda abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin sahabbai da magabata da ma irin mazhabin Shafi'iyya da Hanafiya su kuma suna ganin la yas'amun anan ne za a yi sujuda Abdullahi dan Umar an rawaito fuska biyu a wajensa ko dai kai a wajen ta'budun ko kuma la yas'amun saboda haka kenan tunda matsala ce khilafiya duk inda mutum ya dauka yayi yayi kuma mu sani ita sujuda ba wai wajiba bace lokacin da muka zo suratu sa'd ina jin mun fara da bayani akan matsayin sujuda ba sai man ainihin sake tsawaita a halin yanzu ba Allah subhanahu wataala ce wa min ayatihi daga cikin dalilan kudura Allah annaka taral arda khashi'atan kai abokin magana zaka ga ƙasa gata nan a bushe kaman halin da muke ciki a halin yanzu fa idza anzalna alaiha alma idan muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai kaga ta motsa warabat sai kaga ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij ka agwabana kuma abin hali warabat sai kaga ta kumbura to innal ladhi ahyaha wanda ya raya ta bayan ta mutu shine Allah la muhyil mauta to kuma shine mai rayar da mamata anan Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar wa mushrikan Quraishawa wani abinda suke ƙaryatawa suke inkarinsa suke musunsa suna cewa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya ba komai bane kawai rayuwar mu ce ta duniya wannan ya mutu wannan ya rayu saboda haka idan mutun ya mutu to kuma sai a sake haihuwa shi wani wuri shine transition abinda suke fada ka san daga cikin tura akwai masu nan ra'ayin wai ma'anan aljanna in ka bi Allah in kai halin kirki anan kai tausayi kai jin kai to in ka mutu to sai a tashe ka a matsayin kare ko kyanwa a gidan wani mai kuɗi ko mai mulki a yi ta tarairayarka a yi ta yi maka wanka ana gyara ma jikinka a baka madara ka sha, to shi ne ma'anar aljanna. Ma'anar wuta, in mutum yi rashin tausayi, yi rashin jin kai, to in ya mutu Allah sai ya tashe shi jaki a gidan wani, a dunga dora masa mangala, a dunga dora masa kaya ana dukansa. To shi zai suke ta da mutuwa na haya, haka abin yake kawai. Domin daga cikin al'adar Larabawa, kuma waɗansu kakannin ba suna da wannan, idan aka haifi yaro mai wayo kuma ya yi kama da wani kaka can da ake faɗa, sai a ce duk yadda aka yi wannan wane ne ya dawo duniya, eh wane ne shi ne ya dawo duniya. Ma'ana dai babu lahirar da Allah zai yi sakamako ya kai wasu wuta, ya kai wasu aljanna, wannan bai daga cikin aqidarsu. In ma akwai tashin, to shi ne abinda ainihin muka faɗa kamar yadda suke wannan tatsuniyoyin. To Allah sai yake cewa daga cikin dalilan ƙudurarsa ka ga ƙasa a irin wannan yanayi. Yanzu za ka yi mamaki ka gane ƙudurar Allah. Duk shekara ka ga yadda manoma suke fafutuka, suke yaƙi da ciyawa da sauran tsirran da ba su shuka ba, su kashe su da magani da waye, amma ba ina yi ko za su je da rariya su tankaɗe wannan ƙasar gonar, ana ruwa sai na Allah ya riga nasu fitowa, kuma na Allah sai ya buwaye nasu suna su, sai a zo ana ta yi masa gata, ana ta rerayarsa, ana kashe wa'yancan da zai samu kansa, ana nome wa'yancan da zai samu kansa. Wa illa da za a kyale wanda muka shuka da wanda Allah ya fito, to ka zuba ido ka ga wanda zai ke labari na Allah zai murkushe namu. To Allah subhanahu wataala shi ne abin da yake nuna mana ƙasar nan yanzu kamar a mace take, a bushe take, ba ta da wani motsi, amma ana saukar da ruwa, sai ka ga ta kumbura, sai ka ga tsirrai duk sun fito. To yadda ka ga Allah yana fito da tsirran nan, haka Allah subhanahu wataala yake tsiro da ‘yan adam ya fito da su. Allah subhanahu wataala yake cewa aya sabul insanu allan najma idama, yanzu dan adam yana tsammanin ba za mu tara kasusuwansa ba bayan ya mutu. Ina Allah zai ce bala qadirina ala an nusawwiya banana, ba ma a tara kasusuwanka ba ya kai bawon Allah, ba ma a dunkula ka a maida ka dan adam ba bayan ka mutu, ya tsinka waɗannan. Allah sai ya mai da kowane yadda yake. Na sha faɗa daga cikin abinda Allah ya nuna gagarbadan mulkinsa, thumbprint da ake tantance mutane da shi, zanen yatsu, kai kanka zanen yatsa na babban hannu bai yi daidai da na yatsa na hannun abin nan, na hannun dama bai kama da na hannun hagu ba, na kafar dama bai yi kama da na kafar hagu ba, wannan manuniyar ka zanen ta dama bai kama da na hagu ba, naka ballatana na waninka, duk duniya ba na wani wanda ya kama da wani. To wannan zanen hannun naka, saboda kwarewar Allah, da Allah zai baka iko ka haddace shi, to idan an tashi gobe alkiyama sake kallo za ka ga kamar na duniyan. Bayan ƙasa ta cinye nama, ta cinye fatar, kashin ma ta cinye shi. To shi yasa Allah sai ce qadirina ala an nusawwiya banana, su ma wannan ƴan yatsun naka da abin da suke kunshe da shi na zanunnuka, to Allah mai iko ne ya mayar da su tif tif yadda suke. Don Allah in kana so ka nuna mana kwarewa, ka kaddara yanzu kai sana'a ka yin bulo, akwai wani birkila ko wani mai buga bulo da ya isa ya rusa bulan da ya yi, ko na siminti ko na ƙasa, ya sake kwaba shi ya sa a cikin gidan, kuma kowace tsakuwa a ce tana inda take kafin a fasa, ba wanda ya isa, wata ma ba za ta koma ba, ta gabas ta koma yamma, ta yamma ta koma arewa, ta arewa ta koma kudu, shi dai yanzu ba fitakarsa bulo ya koma a ga bulo, amma kuma zancen wancan da yake can ya koma inda ke, a'a ba wanda ya isa wani. To wannan shi ne Allah shi kaɗai yake iya wannan aiki. Wannan duk Allah yana kawo wannan domin mushrikan Qurayshawa da wanda ba sa bautar Allah su gane cewa Allah nan fa shi cancanci bauta, saboda wannan aikin nasa da ake faɗa ba wanda ya isa ba ya yi shi. to shi sai ki cewa innal ladhi ahyaha wanda ya raya kasan nan ka ganta da kyakkyawan yanayi la muhyil mauta to shine mai rayar da mamata kila wani yace kai lallai lallai to sai yace innahu ala kulli shay'in qadir ba wai raya mamata kadai ba mai iko ne a bisa dukkan komai banda ma raya mamatan yayi wasu abubuwan da sun ma fi wannan abin ban mamaki Allah shine mai wannan iko mai tafsiri anan da aka ce wa min ayati yace ayyalla yana daga cikin dalilan kudaran Allah al ma'budul haqq abin bauta na gaskiya allabi ad'ukum ilai wanda nake kiran ku zuwa gare shi to daga cikin dalilan kudaran sa al-lail wan nahar akwai dare akwai wuni washamsu wal qamar akwai gudan rana akwai gudan wata yace ayil a'rabu wal ajram sune sifofi da kuma jikunkuna idan aka ce al-arab duk wani abin da ba zai tsayu ba sai jikin wani abu shine al-arab kaga yanzu kamar ka ce baki al-ard ne fari ard ne dan ba za ka ita ga fari shi kadai ba sai dai ka ce farin kaza ba za ka ita ga baki shi kadai sai dai ka ce bakin kaza to duk abin da ba zai tsayu ba sai jikin wani abu shine al-ard sanan al-ard abin da zai iya kasancewa kuma a neme shi a rasa to shine al-arab wal ajram al-kibar was sigar manya da kanana min da la'il kudratihi to suna daga cikin dalilan kudrar Allah wa wahdaniyatihi da kuma kadai takassa ta fuskar bauta wastihqaqihi lil ibada da kuma tantanta saga bauta wahdahu shi kadai sai ce la tasjudu li shamsi wala lil qamar kada ku yi sujuda ga rana kada ku yi sujuda ga wata li'annahuma min al-ajramil makhluqa domin suna daga cikin jikunkuna da aka halitta lahu ta'ala ga shi Allah ma'ana ya halice su walaysa lahuma ta'thirun fi shay ba su da wani tasiri da kansu akan wani abu in ma mun ce rana ta yi tasiri ko wata to Allah ne ya ba su ikon tasiri ai inda akwai abin da zaka ce tasiri kankat ai ba kaman wuta ko ba haka ba tunda tasirin wuta ba na ji akwai wanda zai shakkunsa in kun mutu yana shakku a balbala ta zai sa hannu kaga ba zai sa hannunsa ba to amma Allah dai so ya nuna tasirin ba nata bane sai ya ce ya la rukuni bardan wa salama ala ibrahim ke wuta ki zamo sanyi sanyin kuma ya zamo na aminci wasu malamai suka ce abin da yasa aka ce da aminci dan kad sanyin ma ya narkar da shi ko ya cutar da shi kun ga dan annabi cewa tasirin ba a jikin tai koko ba ita take da shi ba aro ake bata Abu Muslim al-Khawlani dai daga cikin tabi'ai Al-Aswad al-Ansi dai daga cikin arna wanda suke da awar annabta tun saura ɗan kwanaki da wafatin manzo alaihi salam yazo yace Abu Muslim ya yadda shi annabi ne in ba haka ba kuma zai kona shi yace bai yadda ba yasa aka hada wuta gangaganga aka dauki Abu Muslim al-Khawlani aka warura shi a cikin wutar ya fada ya tsaya tik ko rigarsa ko mayafinsa ba abinda wuta ta kama balle da jikinsa shi sa da yazo Madina sayyidina Umar ya ganshi yayi godiya yace na gode ma Allah da ya nuna mun a cikin al'umman manzo alaihi salatu wasalam mai baiwa irin ta annabi Ibrahim wannan dai na kawo shi domin mu sani cewa tasiri a hannun Allah yake duk wani abu da zaka ce yayi tasiri akan wani abu to Allah shi yake bashi aro yayi tasiri in Allah so sai ya janye tasirin gashi kun ba zai yi tasirin ba sai yace wasujudu lahuma to yin sujuda ga rana da wata auli ahadihima ko kuma yin sujuda ga ɗaya daga cikin su auli shay'in min al-ajra ko kuma yin sujuda ga wani abu daga cikin jikunkuna mithluhu ma kwatankwacin su safahatun wa dalalun wauta ce kuma bata ne walakin sai dai usjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujuda ga Allah da ya halicce su shine al-ayatul arba wannan ayoyi guda hudu da dare da rana da ainihin wata da kuma da dare da rana ko da dare da rana da wata da rana abin nan dare da wuni to shi ke da dare da rana wuni da dare hakuwa rana da wata da wuni da dare haka nake so rana da wata da wuni da dare to su ne alifin abubuwa guda biyu to su waɗannan gabaki ɗayansu su ma halitta su akai saboda haka kada ku yi su duda gare su in kuntum iyyahu ta'budun shine in kuntum in kun kasance iyyahu ku duba ma sai da aka gabatar da abinda haƙƙinsa a jinkirtar da shi inda ba qur'ani bane sai a ce in kuntum ta'budun iyyahu amma sai aka ce in kuntum iyyahu in ya zamo ku gare shi shi kadai ta'budun kuke yin bauta sai ce ai idza ma aradtumul khaliqa bi ibadatikum idan kun nufi mahalicci da bautarku litajlibu naf'an li anfusikum dan ku jawo amfani ga kawunanku aw tadfu biha darran anha ko kuma ku tunkude wata cuta daga jikunkunanku ko kawunanku fa khusuhu bis sujudi lahu to ku kebance Allah da cewa shi kadai za ku kai shi ku yi masa sujuda sai ce fa in istakbaru idan suka yi girman kai ani sujudi lillahi wahda dangane da yin sujuda ga Allah shi kadai fala tahzan ayyuhar rasul ya kai manzo mai tarin daraja kada kai bakin ciki adda'i ila Allah wanda kai ne mai kira zuwa ga Allah in sun bujire kada ka samu wata damuwa fal ladina inda rabbika domin wanda suke wajen ubangiji ga sune al mala'ika mala'iku yusabbihuna shine yusalluna lahu suna yin sallah ga Allah bil layli wan nahari da dare da kuma ainifin wuni wa hum la yasamun kuma su ba sa kosawa shine la yamalluna ba sa kosawa sai mai tausiri yace wana mawdi'us sujudi litilawa nan shine wurin sujuda da ake yi ta karatu wato shine abin da in an zo ana karatun Qur'ani anan ake sujuda yace thumma taqaddama siyab sannan sai tsarin magana ya ci gaba fi zikirin ayati zahira a wajen ambato ayoyi bayyanannu lil irshadi domin shiryawa faqala sai Allah ya ce wa min ayati yana daga cikin dalilan kudura Allah subhanahu wataala annaka taral arda khashi'atan kai abokin magana kana ganin ƙasa gata nan busasshiya yace ya bi satan la nabata fiha busasshiya babu wani tsirrai a cikin ta فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ إِذًا مُنْ سَوْكَ الدُّرُوَا أَكَنْتَا سَيَ زَمُو تَحَرَّكَتْ تَمُوتْسَا وَرَبَتْ سَيْتَ كُمْبُرَ يَتِ إِنْ تَفَخَتْ وَعَلَتْ سَيْتَ كُمْبُرَ سَيْتَ دَوْكَكَا سَيْتَ تُو إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا وَنَنْدَ يَرَايَتْ إِتَا بَايَ مُتُوَتَا لَمُحْيِي الْمَوْتَا شِينِي مَي رَايَتْ دَمَمَتَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُمَا تَبَّسِي mai iko ne a bisa dukkan komai wa min dalika yana daga cikin abinda Allah yake da iko a kansa al ihya'u wal imatatu rayawa da kuma kasan da kuma kashewa wan naf'u wad dur da kuma amfanarwa da kuma ainifin cutarwa saboda haka shine mai iko waɗannan abubuwa to an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abinda muka daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya babu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din mai tambayar farko yace malam mutum ne ya rasu ya bar dukiya da yawa a cikin dukiyar akwai motoci to sai ya zamana wani daga cikin ƴan uwan mamacin yace yaran mamacin sun bashi mota daya amma a cikin yaran akwai wanda ba ma su magana wasu ma goyen su ake to malan meye halaccin kyautan nan to ai an ce albayyinatu alal muddai sheda tana ga mai da'awa tunda ya ce yaran sun bashi kun ga anan ko dai ya kawo rubutacciyar takarda da suka hadu suka yi ittifaki sun bashi ko ya kawo mutane biyu adalai shedu cewa yaran nan sun hadu sun bashi to to ma Hausa suna cewa idan ga maciji ai ba a nuna ja ko tunda yaran ai suna nan a raye abinda malamai suka ce duk wata dukiya mai tafiri ba a yadda wani ya tasarrufin ta yadda ya ga dama ta marayu ba abinda malamai suka ba da dama idan mamaci ya mutu ko uwa ko uba kila akwai yara wasu suna goye wasu ba su wuce shekara 5-7 ba ma'ana ba su san daɗin mallaka ba to wani abin da bai kai wani muhimmanci na ku zo ku gani ba waliyansu sa iya sadaka da shi misali uwa ta mutu ta bar zannuwanta da rigunanta da 'yan kwalayenta da wasu abubuwa na amfanin yau da kullum to wanda suke waliyan wannan 'ya'yan in sun ga dama za su iya sadaukar da wannan tufafin da sauransu domin su su ne majibintan waɗannan yaran tunda zannuwa su babbi wane ne mai ma za a yi da irin waɗannan kaga ba abin da za a aje a ce an ririta da sauransu dan dai abu wanda yake bai ta karaya karya ba amma duk wani abu mai kima to wanda ya zamo cewa mai hankali ya san mallaka da dadinta to shi ne izininsa zai iya zama wa mota ba kamar mota dukiya ce mai kima inda a ce ya'yan nan duk baligai ne mazansu da matansu shi wancan kowan uba ne da ya rasu kokaninsa to sai suka ga dama suka cewa motocin nan ma suna da yawa wancan dan uwan mahaifinsu ne ko dan uwan mahaifiyarsu kuma bai da abun hawa a matsayinsu na dukkan wanda suke sun mallaki hankalinsu suka ce to mu kawai mun yi da'abawa da shi kenan amma kamar yadda ka rubuto wasu ma suna shan nono wasu ma 'yan ƙanana haka kawai a ɗauki abin nan mota wai kuma ya ce yaran sun bashi kaga wannan akwai aboki akwai abin tambaya a ciki wallahi mutane su yi kaffa-kaffa da harkan dukiyar marayu yanzu ku duba wanda ma fa yake juya dukiyar kuɗi ne kai kake juya su Allah cewa wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda ya zamo mawadaci ko kucika kai ya ɗauka ko kwandara ya nemi ladansa a wajen Allah amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya zamo fakiri ba shi da shi to shi ne aka ce ya ci da abin da shari'a ta sani me abin da shari'a ta sani malamai suka ce a kalli yawan dukiyar a ce to yanzu mai juya irin wannan dukiyar me ya kamata duk wata a bashi ko kuma wani kaso a duk riba za a riƙa bashi sai a yanka masa kuɗi da za a riƙa bashi a cikin duk ribar da aka ci to wannan kun ga wanda yake mabuƙaci to in an cewa mai juya dukiyar mawadaci kan ya taɓa komai ya yi haƙuri ina ga haka kawai wani ya zo shi kenan kawai ya ɗauki wani abin amfani kaga wannan mutum ya ji tsoron faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nar to sai ne wasu jahilcinsu wa idan aka ce ya'kuluna sai an yi masu tuwo sun ci ko sun ɗauka sun siyo a wara sun ci amma in ya hau mota shi ina ganin ba ya kuluna ba ne idan ya ɗebi kuɗin ya gina gida ko ya sai fili ba ya kuluna ba ne Allah gafarta mana an ambace ya kuluna saboda shi ne mafi yawan abubuwan da ake magana al'akalu ɗan adam duk komai sai ce ai neman abinci yake yanzu za ka iya ganin wani mutum ya mallaki dubunnan miliyoyi sai ce ai neman abinci yake saboda abinci shi ne kan gaba a wajen duk wani abubuwa saboda haka dai wannan abubuwa ne wanda da yawa mutane wallahi sun nutse a ciki zaluntar marayu kawai a mutu a kiraba gonaki manyan yayu ko kuma 'yan uwan mahaifa sai ta noman gonakin yaro ma ya taso ya hankali yana ji yana gani ana shi a zo a rabe shanu a rabe awaki a rabe kadarori yara ƙanana a hana su wani lokaci yayun azzalumai su zo su rabe su hana ƙannansu wani zubin ƴaƴan duk ƙanana ne ba mai hankali sai ƴan uwan mamaci duk su rabe tsakaninsu wallahi wannan wuta balbal Allah fa cewa innama ya'kuluna fi butunihim naran wuta suke ci. Allah ke.
Amin.
Wannan mai dogon wasiƙa tambayoyi ne guda biyu. Ita gaba farko dai bata fito sosai ba. Bari in fara karanta ta biyu sannan sai dawo karanta farkon. Yace matata na fama da aljanu da jimawa. Ya kai ga duk ranar Juma'a aljanu na zuwa gidana don sauraron karatu da takan saka musu. To, ya ce abu karami yakan sa lantai ya ɓaci sai aljanun su tashi, kowanne irin lokaci sai na yi ta'addu'o'i da karanta abinda ya sawwaka na Alkur'ani. Wannan yanayi ya munana sosai don shedan yakan raya min in rabu da ita, sai kuma in tuna da cewar jarrabawa ce Allah yake yi mini tunda ba sa cutar da mu sai dai ɓacin rai. Wani lokaci kuma suna mana ta'adi na fasa mana wasu kayanmu. To, ni abin da ni mamaki cewa aljanu suna zuwa saboda karatun da take saka musu. Shi kuma shedani fa gudu yake yin asa karatun Qur'ani. To, shi ne abin da na kasa ganewa. Su shedanun kenan suna son karatun Qur'ani? Wannan abin ni dai a yadda ni ba na da kwarewa gaskiya a wannan bangaren ruƙuya ba na da kwarewa, amma da yadda nake ji su wanda suka san ruƙuya suna nuna sa karatun Qur'ani ma shi yake sa shedani ya gudu. In dai mutunci ne gude barure, to amma kuma zan yi mamaki a ce sa karatun Qur'ani zai gayyato su zo. Wannan abin akwai abin mamaki gaskiya. To amma kuma gabar tambayarsa ka ci gaba da haƙuri da ita kamar yadda ka faɗa. Kai ma la sama Allah da a ce ƴarka ce take da wannan lalurar, wani yana aurenta za ka so ya yi kara ya riƙa maka ita. To kai ma yanzu tunda ka riga ka aure ta, ka yi haƙuri ka ci gaba da nema mata magani kana haƙuri da ita har Allah subhanahu wataala ya hukunta sa tsakaninku. Amma dai wannan abun ka sake kula dai, to ya ma kai ka gane karatun ya gayyato su duk sun shigo, tunda su ne ba ganin su ake ba gane ko. To Allah dai shi ya sani. Wannan tambayar tasa ta farko ni dai ga yadda nake karanta, ya ce a taimaka ko kuma karanta dai a gannan.
Yake cewa a taimaka a mana nasiha mai ƙarfi da kira da babban murya ga wadda Allah ya ba su dama ta shugabancin ma'aikatu, amma wasu daga ciki sai a ga an same su da cin amana da tauye haƙƙin na ƙasa, sai su fake da 'yan garanci manya da ƙungiyoyi daga garuruwansu, sai su yi ta kai kawo kada a musu hukunci ko kuma a ƙyale su saboda ɓangaranci ko wani dalili na siyasa. Wannan yana cutar da jiharmu.
To, dama ni na ga ɓangaranci, na ga 'yan garanci, to sai na kasa gane. Yake so, to yanzu na fahimci abin da yake nufi. Ma'ana kamar yana nuna akwai waɗansu da suke da wasu ofisoshi na aikin gwamnati ko mataki na local government ko na jiha. To kuma ƙila a wajen ɗaukar aiki kawai sai su yi amfani da yankunansu, ƙila ko dai ka ce masarautun da suka fito ko ka ce local government ɗin da su masu neman suka zo. In dai na fahimta ƙila kamar abin da yake nunawa kenan. To mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fawar dika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Allah sai da ya rantsuwa, yace ina rantsuwa da ubangijinka sai na tambaye su gabaki ɗayan su dangane da abin da suka kasance suna aikatawa. Idan aka ce wata kujera ce wadda duk ɗan jiha ya cancanci wannan a bisa wani sharuɗa da ake bukata, ya cika sharuɗa kaza ko dai qualification ɗinsa ya kai kaza, ko kuma a ce shekarunsa sun kai kaza ko kuma dai kaza da kaza ya dai tuka sharuɗa iri kaza ko dai a ce kujera ce ta aiki ko kujera ce ta neman karatu ko kuma wani tallafi da ake samu wallahi a hirɗinka a ce kana kan wannan kujerar wani dan wannan jihar ya zo ya cika waɗannan sharuɗan ka ƙi masa saboda ba dan local government ɗinka ba ne ko ba dan masarautarka ba ne ba wannan abin sunansa cin amana wannan abin sunansa zalunci kuma irin wannan ina musu admission wallahi idan ba su daina ba Allah yakan wato tozartar da bayansu domin duk mutumin da yake cin amanar wurin da ake biyansa albashi a ce wannan an sa sharuɗa in dai ɗan jiha ne ko in dai ɗan local government ne ya zo babu ruwanka in dai ya cika sharuɗan nan yi masa to kila sai a ce wasu sun riga zuwa amma kash ba ɗan local government ɗinka ba ne kuma sun cika sharuɗa wasu sun riga zuwa sai dai kash ba ɗan masarautarka ba ne ba sai ka tsaya ma kai ta jan ƙafa sai ɗan local government ɗinka sun zo ko sai ɗan masarautarka kuma wani ma bai cike sharuɗan ba kai za ka cike masa da kujerarka to wallahi wannan haramun ne kuma wannan shi ne ya lalata rayuwar Najeriya wannan shi ya lalata rayuwar ƙasar nan ba wai tantanta ake kalla ba kai wane ne kowa ya turo ka ko su wane ne suka ce a yi maka wannan duk ƙasar da ta samu kanta a wannan wallahi ta wargaje domin za a dinga ba da wuri ga wanda bai cancanta ba iyayenmu yadda suke gaya mana da ma kakanninmu a da can naɗe-naɗe da ake kamar kwamishinoni ko wani abu na gwamnati wallahi jami'an tsaro na farin kaya za a sa su yi ta bibiyar ka suna kallon faɗi tashinka su waye abokanka ina ne wurin hirarka tsawon lokaci kai baka sani ba ba wai dan ka fito daga jiha kaza ko karamar hukuma kaza kuma sauta kaza ba ma'ana so ake a gane nagartarka sai an gamsu mutum nagartacce ne kuma iliminsa zai iya rike wannan kujerar kawai sai ka ji an kira ka a ce to bayan dogon bincike da gamsuwa da halayyarka da ƙwarewarka mun baka kujera kaza wani ya ce gaskiya shi baya so a ce sai ka yi saboda ba dan maslahatka ba dan maslahar al'umma to amma yanzu fa gaba za a wuce ma shi ya san bai cancanta ba sai ya ce a wuce man gaba saboda ya san inda ya cancanta ne ba zai samu ba to dan Allah bu gyara wannan abubuwa ba a ce ba a yin alfarma ta cewa in mutum ya cancanta ba to alfarmar ta biyo bayan cancanta ya cancanta kuma sai a masa alfarma a ɗauke shi to amma bai cancanta ba sai a zo sai a ɗauki wanda ba su cancanta ba kuma ba inda wannan abin ya fi muni irin ɓangaren education wallahi in za a alfarma a sauran ɓangarori da ɗan sauƙi-sauƙi amma ɓangaren education a ce mutum bai cancanci ya zamo teacher ba bai cancanci ya zamo lecturer ba shi kansa yana da buƙatar a zauna ma a koya masa to amma sai a zo a ce wai shi ne malamin wayansu shi da su da kaɗan kwaɗaya ɗara gaya shi ma wani sai ga bai gama fahimtar topic ɗin da zai koyar ba kame-kame ne ɗan dagaji ne to don Allah ya za a yi ya gamsar da ɗalibansa duk wannan shi ne abin da ya lalata harkar ilimi a halin yanzu so dai wa za ku ji jihohi an zo an haɗa wasu malamai an yi musu kofar rago a haɗo malaman firamare ba su shirya ba kawai sai a zo a tarkato su gaba ɗaya a kai su wani aji kowa sai a ba shi biro da takarda a ce ga wani sentence da ake so ya rubuta da turanci kuma malamin turanci ne ko a kawo musu wata magana da hausa a ce kowa ya fassara zuwa turanci wallahi wani dama da an ba shi zaga hannunsa yana ta rawa ya san ba zai iya ba wani ya haɗa gumi duk sanyin da ake saboda ya san alfarma aka yi masa bai cancanci wurin ba to wannan abubuwan ya kamata mu kalle su ko ba komai a matsayinka na musulmi da kasan Allah zai tambaye ka dan Allah mai zaka faɗa wa Allah ya tambaye ka cewa me yasa suwa ne suka zo sun cancanta ka ki ba su wannan damar amma wasu suka zo ba su jitta ba ka ba su dan Allah me zaka fara kaga wannan fi sabi da ba daidai bane Allah ya ba mu ikon gyarawa daga ƙarshe akwai daya daga cikin dagatai na jin dagaci ne ko akwai dagacin zandan wanda an nemi a yi masa addu'a duk da ba a ambaci sunansa ba to amma dai kuma Allah ya karbi kayansa Allah ya masa rasuwa sannan akwai wani bawan Allah wanda shi ma dane wajen su man salihu mai masallaci wanda yake fagoji shi ma yana ga shekaran jiya Allah ya masa rasuwa akwai wani bawan Allah wanda shi ma mahaifinsa ya rasu kuma an ce mahaifiyar sarkin Kano ne yanzu ita ma Allah ya mata rasuwa yana jin kujiya ne to duk da gabaki ɗayan su makusatun suna roƙon addu'ar mu da cewa mai masa addu'a Allah ya yafe musu to gabaki ɗaya muna musu addu'a Allah ya yafe laifukansu Allah ya gafarta kurakuransu wanda suka yi rashin lafiya Allah ya sa diyyan ta zama kafara gare su abinda suka bari Allah ya musu albarka Allah subhanahu wataala mu kuma ya kyauta ƙarshen mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana fata-fata ne ka ba mu ikon nisantar sa Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka azurta mu da ikhlasi ga ayyukan mu sallallahu wa sallim wa barik wa ni mu akrim ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.